daga Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dadol da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya sa wani matashi ya shafa kwanaki biyu kan fal waya da kuma dalilin gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayose na shirin kai kansa gaban hukumar EFCC ranar da ya sauka daga mukamin gwamna. Muna kuma da rahoto kan korafin da 'yan tireda a jamhuriyar Nijar ke yi kan batun raba shagunan wata sabuwar kasuwa a Damagaran. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon Firaministan Burtaniya Tony Blair ya ankarar ji Alhamis cewa salon yaƙi da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 bai yi nasara ba. Blair ya ce ana buƙatar wani tsarin da ya faka inganci. A takaice, abin da nake so in bayyana a sakona na yau shine cewa idan aka dubi yawa da kuma tsananin matsalar ba tare da dakile aqida da kuma manufa ba, ba za mu taba yin galaba kan ta'addanci ba, a cewar Blair a yayin wani jawabi a cibiyar hulɗar ƙasa da ƙasa da ke Washington, inda ya gabatar da rahoton binciken cibiyarsa ta rajin kawo sauyi a duniya Global Change. Haƙiƙa, wasu matakan tsaro sun yi amfani ta wasu fuskoki da dama, da haka ya kamata a ci gaba da amfani da su. To amma maganar gaskiya ita ce daukar matakan tsaro zai jinkirta tashin hankalin ne kawai, a cewar sa. A halin da ake ciki kuma, wasu tsofaffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin Trump da ta yi watsi da wani rahoton da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baki. Suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baki ne suka kai yawancin hare-haren ta'addanci a Amurka. Tsafin jami'an waɗanda suka haɗa da tsohon daraktan cibiyar bayanan sirri ta ƙasa James Kalafa da wani ƙwararre kan batun ta'addanci da ya yi aiki a fadar shugaban Amurka ta White House Richard A. Clark sun yi wannan kiran ne a wata wasiƙar da suka aika jiya Alhamis ga Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions da sakatariyar hukumar tsaron ƙasa Kristen Nelson. Ana takaddamace kan wani rahoton da ma'aikatar shari'a da hukumar tsaron ƙasa suka fitar a watan Janairu wanda ke nuna cewa rubuci uku na waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci tun a bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 haifafun ƙasashen waje ne. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina zuwa jiya Alhamis da iska da kuma ruwa mai ƙarfi. Zuwa daren jiya Alhamis ɗin, cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta Florence na tazarar kilomita 160 ne kawai daga Wellington na jihar North Carolina, inda take kada iska mai gudun kilomita 155 a sa'a guda. Ƙwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta kada zuwa gabar teku a yau ɗin nan Juma'a, daura da kan iyakar jihohin North Carolina da South Carolina, inda ƙarfinta zai ragu zuwa mataki na 1 saɓanin mataki na 4 da take da shi a kwanaki da suka gabata. To amma inda guguwar ke kadawa ne ba ƙarfinta ba ke firgitar da ƙwararru masu hasashe. Shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta kare kasarta kan sukar da ta biyo bayan zartar da hukunci da kotun kasar ta yi ma wasu 'yan jarida biyu masu aiki ma kafar labarai ta Reuters, waɗanda aka tuhume su da laifin saba ma dokar kiyaye sirrin gwamnati, dokar da aka kafa tun a zamanin mulkin mallaka. An kama Walong da Kyu Soyo tun a watan Disamban bara, bayan ganawarsu da wasu jami'an 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a Yongon, inda aka ba su wasu kundin bayanai. Suna bincike ne kan kashe wasu musulmi 'yan ƙabilar Rohingya su goma da 'yan sanda da sojoji suka yi a Indian a bara. An yanke ma 'yan jaridan biyu hukuncin ɗaurin shekaru 7.
Zuwa ga da Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka gudanar da wani taron raya ƙasa da zaman lafiya da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki. Wakilinmu Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani.
For you to help protect the young girl, to help.
Ya zaba wajibi mu kula da rayuwar yara mata ta hanyar basu ilimi mai inganci da tarbiyyarsu. Matukar muna so mu raya nahiyar Afrika, inji shugaban Afrika na asusun kula da yawan al'umma na Majalisar Dinkin Duniya Mabing Ngom a wajen taro na musamman da aka gudanar a Abuja da ya samu halartar sarakunan gargajiya da malaman addinin Islama. Mr. Ngom ya nuna damuwa ga yadda a kasashen Afrika ake nuna halin ko in kula ga rayuwar yara mata, wanda ya ce su irin shugabannin al'umma za su iya gyarawa. Taron mai taken gudunmawar shugabannin addinin Musulunci wajen ƙarfafa hanyoyin dogaro da kai ta ɓangaren matasa maza da mata, Sarkin Shanga, wanda ya wakilci Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar a wajen taron, ya bayyana yadda yawan yara ƙanana magidanta marasa sana'a suka yi yawa a Najeriya, wanda hakan ke haifarwa ƙasar koma baya.
Idan akwai jama'a suna da yawa, to ya kamata a ga amfani mai waɗannan mutane yawansu yake haifarwa al'umma. Ya kamata a ce waɗanda suke da yawa sun fi waɗanda ba su da yawa ƙarfi. Amma a namu halin da muke ciki sai ya zama ga yawan amma ba mu ƙarfi. Menene dalilin da ya saka muke da yawa ba mu da ƙarfi? Saboda ba a tattalin yadda ƙaruwar jama'a take kasancewa. Idan an duba yawancin jama'ar da muke da su a yanzu, kusan kashi 60 ko sama da kashi 60 suna jingina ne a jikin sauran. Kamata ya yi a juya abin da zama na aƙalla kashi 70 daga cikin kashi 100 na jama'a su ne ke ɗaukar nauyin waɗancan kashi 30 ɗin, bayan da yake a yanzu ba. To kafin ma su da shugaban al'umma, su shugaban al'umma ɗin suna yin bakin ƙoƙarinsu, illa dai kawai suna da iyakoki waɗanda suke ba za su iya ketarawa ba saboda ƙarfin mulki ba hannunsu yake ba.
Kazalika ya ce malaman addinin Musulunci da kuma sarakunan gargajiya za su taimaka domin fahimtar da jama'ar da suke jagoranta irin mahimmancin da wannan sauyi zai haifar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa, matashin nan da ya hau falwaya a Abuja domin nuna fushinsa kan rashin shugabancin kwarai ya sauko bayan kwanaki biyu, ya kuma bayyana wakilinmu Nasiru Adamu Elika dalilinsa na ɗaukar wannan mataki.
Some microscopic few individuals hijacked all that God endowed.
Wasu mutane ɗan kalilan sun mallaki dukiyar Najeriya kuma ga sunan sun fi ƙarfin doka, inji matashin nan wanda ya hausa man babbar area na urar sadarwa a bayan fadar Aso Rock don zanga zangar abun da ya zayyana rashin amincewa da manufofin gwamnatin Najeriya.
There is no way a country that we are the number 6, we are number 6 in oil producing.
Matashin wanda ya sauko a yayin da ya shiga wuni na biyu akan ƙarfen, ya ce Najeriya ce ta shi da mafi arzikin fetur a duniya amma ba ta da mata tar fetur ɗaya rak da ke aiki. Nura Iliyasu daga Kaduna rike da ruwan sha leda ɗaya hannunsa da ya ce shi zai yi ta sha tsawon kwana 7 da ya niyyar yin zanga-zangar tun farko, ya buƙaci 'yan adawa su fitar da ɗan takara na gari. Yana mai caccakar gwamnatin Buhari da cewa ta gaza. Iliyasu ya sauko bayan sharaɗin sai wakilin muryar Amurka ya zo don tattaunawa da shi. Tun farko kafin zuwansa daga Kaduna, ya ce yana cikin hankalinsa har ma shi mahaddacin Alkur'ani ne.
So bana damuwa da duk tunanin da zaka yi dan siyasa bai da abin da zai bani. Mutum ne ni mai sana'a, ina da madogara a rayuwa, kuma ni mutum ne ina cikin na fito daga cikin wato kyakkyawar rayuwa. Haslan ma ni mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko, kuma bugu da ƙari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani. Ka san kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani. Kowa zai zo ya maka roban baka akan cewa ya fi kowa gaskiya yana hawa sai kaga akasin haka. Sai kaga ya gwanda ma wanda ya sauka akan shi.
Wannan ya nuna kai baka gamsu da mulkin gwamnatin mai dawar canji ta shugaba Muhammadu Buhari ba kenan.
Ban gamsu ba, ba kuma zan gamsu ba saboda ban ga alamun abin da zai gamsar da ni ba.
Ana cikin zantawa da shi sai jami'an tsaron farin kaya DSS suka yi awun gaba da shi cikin wata mota. Mutane sun so su taru a wajen don gane wa idan su abin da ke faruwa, amma hakan ya samu cikas don sojoji da suka yi da fifi. Za a jira ga ko DSS za ta fitar da sanarwa kan binciken da ta yi akan matashin da ke cewa sam bayan siyasa ne suka turo shi ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga Abuja, Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger, inda 'yan kasuwa na damagaran suka koka kan yadda ake gudanar da rabe-raben shaguna a sabuwar kasuwar zamani ta Dole, inda suka ce an yi musu ba daidai ba. A lokacin da aka rushe tsohuwar kasuwar, an yi wa 'yan kasuwar alkawarin fara baiwa waɗanda aka ɗauki sunayensu shaguna. Sai dai abin ya sha bamban, yawancinsu ba su samu shagunan ba, hakan kuma ta sa suka garzaya fadar gwamnan jihar. Ga wakilinmu Tamar Abari da cigaban rahoton.
Har yanzu mu bamu samu shago ba, kuma muna da hujja, ina da takardu kowace, ina da register, ina da NIF, ina da takarda ta kosiyajiyon ta shambur da ake biya, ina da takardar shagona da aka rushe a kasuwar Dole. Bamu samu shago ba, kuma muna kallo shago daga miliyan 1 abin da ya kasa ana saida. Amma wanda ba su da shaguna aka raba ma shaguna kuma suka zo suke saidawa, wannan abin shi ne ba mu ji ba daɗi.
Muna da shago a nan kasuwar Dole. Alhamdulillah dai za a ce an gode, kuma yanda aka rabon shaguna kan tsari kowa ji daɗi. Babban dai damuwanmu da fargabanmu babu kamar ruwa da shaguna suke yi, shi ne babban matsalarmu. Za ka ga shago ya zubce, falafan ya zubo, ruwa ya kwanta male-male. Yana ya kamata hukumomin da suke da haƙƙi a kan abin su yi magana a gyara tun da wuri, don mu kassa dukiyarmu mutane cikin haɗari.
Magana shago kamar in ka je amsa shi a hukumomi. Mutane kawuta ake a baka lamba kaza, baka tsaya ka yi discussion irin na duka kasuwoyi da aka yi. Da na je kawuta aka yi a bani kaza, sai na ba da kuɗin. Sai na je na ga wani lungu ne, bai mu ni ba kawai. Na so in mishi jawabi daidai din. A lokacin yana ko aiki ne ko kai bai dan kula ba dai kwarai. Sai na ce daidai, sai amsa, sai na ce a wannan wurin bani su, sai ce ka baka kuɗin ka. Sai na amsa, sai na bashi, sai bani kuɗi na. Hakuri kawai zai.
Sai dai daga nashi waje Ismaila Sani, director na Sojimas da ke kula da kasuwar ta Dole, ya bayyana irin tsarin da suka yi wajen raban shagon, abinda ya ce babu wata matsala a ciki.
Tsarin namu yadda muka yi shi da aka kashe waccan kasuwa, akwai rijista wanda Mary ta yi, kuma bayan shi sai muka zo muka tambaye mutane din mai so ya yi jaman ta ba shi shago. Duka kowace sana'a sai muka yi kiransu, muka yi kiran wakilansu, muka ce musu duk wanda yake a kasuwar Dole a da, kuma yanzu yana buƙatar ya samu shago su kama mu listikinsu. Wannan listikin da suka kawo mu su ne kuma mu daga nan wajen muka rarraba musu shaguna. Ba rabu ba ne ma, za mu ce muka rubuta su ban shaguna. Amma in ma akwai ƙungiya wadda ta ce ita ta iya raba, suna da haɗin kai tsakaninsu, babu wani rikici, mun ba su. Akwai ƙungiyoyi wajen hudu ko biyar kamar mutanen Legim, masu sai da cimaka, kayan yaji, masu sai da kwanoni, masu sai da ƙosho. Su ma duka su suka raba ma kansu wannan shagon.
Daga nasu waje, 'yan kasuwar da ba su samu shagon ba sun garzaya fadar gwamnan jihar Damagaran, inda ya musu alkawarin magance wannan matsala, a cewar Hamisu Tijjani, wani dan kasuwar da bai samu shago ba.
Muka tai wajen gubernar, ya saurare mu, ya karbe mu da hannu biyu, ya tura mu wajen SJ din shi. Muka gaya mai kukan mu, yace insha Allah babu matsala, mu je mu yi list din duk wanda suke da shago, wanda ba su da shago da a kasuwa aka ba su. Mi list mu kai mishi, mun kai mai ishanciyan, mun gwada mishi, ya ce insha Allah za su gyara, muna jiran gyaransu.
To ko mi director na kasuwar Dole zai ce game da wasu shagunan da suke da matsala ta la'akari da yadda aka ce wannan kasuwa ta zamani ce, ko ruwa ko iska ba za su mata komai ba.
Daki wanda yake cikin kasuwar nan ya kusa 2,500, dan an samu daki 10 ko daki 20 yana ruwa, ai ba wani wannan bane ba, sai ka diba daki 100 ko 200 ka samu daya yana ruwa, wannan ai duka halin aiki ne, kuma suna nan su zo su gyara, suna bisa maka hanya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Ekitin Najeriya, inda gwamnan jihar ya aikawa da hukumar EFCC wasiƙa tare da bayyana niyyarsa ta bayyana gaban hukumar da zarar ya sauka daga karagar mulki. A cikin hirarsu da wakilin Hassan Umaru Tambuwal ta wayar tarho, kwamishinan ayyukan gona na jihar Peter Kayinde ya bayyana cewa
Gwamna Ayodele Fayoshe da kansa ya rubuta wannan wasiƙa, inda ya ce zai je ofishin hukumar EFCC ran 6 ga watan Oktoba, kwana ɗaya bayan ya miƙa mulki da ƙarfe 1 na rana. Na tambaye shi to me ya bashi ƙarfin gwiwa na rubutawa hukumar EFCC wannan wasiƙa, sai ya ce
because is confident that has not done anything wrong, he has not committed any crime in the administration of the state.
Kwamishinan aikin gonar na jihar Ekiti Peter Kayinde Adebomi ya ce saboda yana da ƙarfin gwiwar cewa bai yi ba daidai ba, bai aikata wani laifi ba a lokacin da yake mulkin jihar Ekiti. Na sake tambayar kwamishinan to amma wasu na ganin cewa watakila gwamna Fayoshe yana jin tsoron hukumar EFCC ta damke shi ne bayan ya sauka karagar mulkin jihar Ekiti. Sai kwamishina Peter Kayinde Adebomi ya ce don mi za a kama shi, ai shi ya ce zai kai kansa, kada su damu. Fayoshe yana da ƙarfin gwiwa sosai, ai wasu in sun bar karagar mulki ba su iya mayin magana, za su gudu ko su ɓuya. Ya ce kada hukumar EFCC su damu, da kansa zai miƙa kansa idan ya bar mulkin jihar Ekiti. Na sake tambayar kwamishinan aikin gonar na jihar Ekiti Honorable Peter Kayinde Adebomi ko yana ganin cewa gwamna Ayodele Fayoshe zai cika wannan alƙawarin da ya yi cewa zai kai kansa ofishin hukumar EFCC.
So he's waiting for him whether he will fulfill that pledge or not. And it's after that, if he fails to turn up himself, that is where you can see he's a coward, he's in front.
Sai kwamishinan ya ce mu jira mu gani ko zai cika wannan alƙawari, bayan haka idan bai kai kansa ba ga hukumar ta EFCC, sannan a ce matsoraci ne ko mayaudari ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Malam Hassan, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin wannan bangaren waka, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Plateau a Najeriya. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban hirar da Zainab Babaji wakiliyar sashen Hausa ta yi da ita.
Gaske bai kamata a bar 'yan mata baya ba. Kin gan banda zancen taimako a gidan haifuwa da gidan aure. Mata ma suna taimako a kan zancen ingancin rayuwa na communities da Nigeria kasa ita gaba daya. Kin gan wasu in an kai mace asibiti, wasu maza ba su so namiji ya taba musu mata ya ganta a haifuwa. To idan mace bata je doctor ba, wane wa zai duba mace a wajen haifuwa? Dole sai mun samu gynecologist. Akwai wata wanda mun waye ta sosai, ta yi aiki a wannan Dr. Mero Mandara. To inda a ce bamu da iri wannan mata a gynecology, su wane ne za su shiga suna karba haihuwa ma mata? So suna da taimako a cikin rayuwan, taimakon rayuwan kasa ma gaba daya. Zancen yara kanana, idan mace ba ta yi makaranta, mata ba su yi makaranta, sun zama kaman pediatricians ba, wa zai taimake mata masu kananan yara?
Musamman yanzu da ake samun cututtuka
na yara. Cututtuka bargate. Kin gan kaman in mun samu mata engineers, suna hawan pole wire, ba wanda zai taimako, zai damu. Maza ba su so mata maza su hawa pole wire, suna ganin matan su a kasa. Amma mun samu engineers wanda har electricity company za ta iya ta employing nasu su hau sama, kin gan ba zai kawo masu damuwa da yawa ba.
To me kike ganin kaman masana irin ki za su yi don inganta rayuwar mata gaba daya?
Abu daya mu zama kaman role models. Kin ga mu da muka yi makaranta, idan mun yi makaranta ba mu zama da hankali ba, kullum mutane za su ce ba za mu sa yaran yan matan mu makaranta ba kar ta zama kaman wace. So domin haka a cikin rayuwar mu duk abin da za mu yi mu zama abin da mutane za su iya gan rayukan mu su koya wani abu, sai a ce kai ina son yan mata na su yi makaranta domin su zama kaman wace.
To gwamnati tana da haƙƙi a ilimantar da ƴaƴan ƙasa musamman ma a ce mata, duk da yake mun ci gaba wani guri amma har yanzu ana ganin kaman akwai guraren da suke koma baya. Me kike ganin kaman ita gwamnati ya kamata ta dukufa wajen tabbatar da ilimin ƴaƴa mata?
Kin san abu yana nan da yawa akan gwamnati ta bada ilimi ma mata. Akwai abin da mukan ce availability and access. Akwai availability amma wani lokaci ba access. Wato ga makaranta na nan amma domin abubuwan da ke faruwa cikin mata, ƴan mata ba za su iya je makaranta ba. Na ɗaya, ya kamata in an aje makaranta a sa toilets na maza daban na ƴan mata daban. A yi yadda na ji daɗi yadda an ce an fara ba ma ƴan makaranta abinci. Ya kamata a taimako ma ƴan mata a ba da abubuwa kamar sanitary pad a makaranta domin
ya ba su auduga kenan,
auduga da za su sa da shi na wata-wata domin ya taimake su. Kin ga wasu a gidajen su ba su da kuɗi su saya, wasu suna da shi ma ba su iya sa ba. So in an ba su kuma an samu mata malamai su koya masu yadda za su iya sa wannan abu, zai yi taimako.
To kina ganin kamar shi ma wannan sa auduga ko kuma ba auduga din yana zama matsala ma ƴan mata wajen koyon samun ilimi a makaranta?
Yana zama matsala because wasu in sun soma Highland nan yana kawo masu ciwo sosai, suna jin ciwo har sai aka gama. Wani lokaci kin gan in sun sa Highland nan ba su iya sa auduga da yawa ba, sai ki gan ya stainin kayansu a dinga dariyansu, sai ki gan ba za su tafi ba. Wannan kuma a lokacin wannan period din ya kamata ana tsafta sosai. To ya kamata a koya ma ƴan mata zancen tsafta a wannan lokaci, in ba ka ba za su yi ware ko wani rufe hanci. Na ɗaya kenan. Na biyu, ya kamata a yi provision ma ƴan mata separately scholarship. Ya kamata a taimako, yauwa a yi masu taimako zancen scholarship. Kin gan families har yanzu dole ne families in kaman kuɗi babu a gida za a sa namiji ne ya tafi makaranta a birnin mace, amma in gwamnati sun ɗan yi tallafi ma ƴan mata akan zancen scholarship za su samu jin daɗin zuwa makaranta. Ni abinda zan ce ma gwamnati na state da local government level, wani lokaci ma har a district, ya kamata politicians namu su sa scholarships ma ƴan mata wanda suna zuwa makaranta at the secondary school level, at the primary school level, har zuwa tertiary institution.
Tuma sauraro, anan zamu da sa'aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita, da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida malamai, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da shirinmu na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane shida ne suka mutu ciki har da ɗan bindiga a wani harbin kan mai uwa da wabi da ya afku a Bakersfield da ke California, a cewar jami'ai. Labarin ya ci gaba da cewa wani mutum ya shiga harbin kan mai uwa da wabi a ɗaya daga cikin manyan biranen da ya kasance zuciyar noma a jihar California da yammacin ranar Larabar da ta gabata, inda ya kashe matarsa da wasu mutane hudu kafin ya juya bindigar ya harba kansa, a cewar jami'ai. Duk da cewa ba a bayyana dalilin da ya janyo harbin kan mai uwa da wabin ba, babban jami'in yankin Kern, Lieutenant Mark King, ya ce akwai kwakwaran nuni da tashin hankali ne irin na cikin gida. Ba a bayyana sunayen koda mutum guda a cikin waɗanda suka mutu ba. Sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mai alfarma Papa Roma Francis ya bada sanarwar yin bincike akan Bishop din jihar West Virginia. Labarin ya ci gaba da cewa mai alfarma Papa Roma Francis ya gudanar da zaman tattaunawar gaggawa da Bishop na Amurka a jiya Alhamis sakamakon karuwar rikice-rikicen cin zarafi ta hanyar saduwa da ya mamaye cocin Katolika a yayin da Vatican ta bada sanarwar kaddamar da sabon bincike akan Bishop din jihar West Virginia da ake zargi da cin zarafin manya. Sai jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya yi watsi da sabon rahoton yawan adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar da aka yi a Puerto Rico, inda ya ce 'yan jam'iyyar Democrats ne ke kokarin su nuna baikonsa. Labarin ya ci gaba da cewa a jiya Alhamis shugaba Trump ya musanta cewar kusan mutane 3,000 ne suka mutu a Puerto Rico sakamakon mahaukaciyar guguwar Irma da Maria, inda ya zargi 'yan jam'iyyar Democrats ne ke kokarin bata masa suna ta kowane hali ta hanyar ƙara yawan waɗanda suka mutu bayan watanni. Shugaban ya musanta batun inda ya ce waɗanda suka mutu an kirga su ne lokaci mai tsayi bayan wucewar guguwar da ta afku akan tsibirin. Sai jaridar The Washington Post. Jaridar The Washington Post kuwa ta rawaito labari ne mai taken mahaukaciyar guguwar Florence ta fara matsowa gabar tekun jihar Carolina ta arewa da iska mai ƙarfin gudun mintuna 35 cikin awa guda. Labarin ya ci gaba da cewa kimanin ruwan sama mai tsayin inci 6 ne ya sauka a wasu ɓangarorin bakin tekun, yayin da ruwan koguna ya fara kwarara kan hanyoyi, wanda hakan ya nuna ƙarfin guguwar da ke gabatowa a bakin tekun. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru, sai kuma rayuwar da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina asibitin Kashifa ta gara local government. Ina kira ga wannan tsari da aka kullo da shi. Shugaban kasa ya ce baya da kuɗin fam, yau ma ga gwamnan Kaduna ya ce baya da kuɗin fam, an sa musu ƙungiyoyi suna biya musu. To wannan ina ganin zai zama cin hanci da rashawa nan gaba. Dan Allah, ina kira ga shugabanni ku daina nadiya ku cewa ba ku da kuɗin sayan fam sai wasu ƙungiyoyi ko su talakawa su sai muku. In ku haka a ce za a yi, to duk wanda ya bada jarin shi to wataran zai nemi jarin shi ga dan takara. Saboda haka ina kira wannan abin a janye shi da sauki, zan zai bata tsarin siyasar Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Comrade Muhammadu Girgin Warariya Tarbar Tudu Karama Kwanja Tarbar. Ina so na kira da gwamnan babban bankin Najeriya don Allah da ya sake wa talakawan Najeriya ƙananan kuɗi ₦100 babu su a hannun talaka. Gaskiyar magana shi ne talakawa suna shan wahala wajen sake.
To ra'ayoyin ku masu saurare kenan, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, tsohon Prime Minister Burtaniya Tony Blair ya ankarar jiya Alhamis cewa salon yaki da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001 bai yi nasara ba. Blair ya ce ana buƙatar tsarin da ya fi haka inganci. A halin da ake ciki kuma, wasu tsoffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin Trump da ta yi watsi da wani rahoton da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi. Suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baƙi ne suka kai yawancin hare-haren da aka kai Amurka. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina zuwa jiya Alhamis da iska da ruwa mai ƙarfin gaske.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shirin, da injiniyanmu na yau John Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.